بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي داو واترمين أكو أولا دورة تامو تا مناهج نتفسير wannan gari mai albarka na kan giwa a cikin karamar hukumar arewa a kasar Kebbi. Yau muna Alhamis 17 ga watan Sha'aban shekara ta 1447, wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Fabrairu 2026. Matashiyarmu a yanzu ita ce manhaji na biyu cikin manhajin tafsir. Mun ji manhaji na farko shine at-tafsiru bil ma'thur. Manhaji na biyu a takaice shine abin da ake cewa at-tafsiru bil ra'yi, wato malami ya gina tafsirin sa a bisa karfin ilimin sa kawai, ba dogaro da abubuwan da watin ya karanto na fassararrun wasu malamai ba. Zai amfani da alat da yake da su, karfin sanin shi ga Larabci, karfin sanin shi ga sauran ilmomin shari'a da na harshen Larabci, ya hada su ya tattauna matsalolin ba tare da asali ya dogara da watin zantuka malamai kai tsaye ba. Wannan shi ma nau'i na tafsiri tunda ana yin sa tun zamanin farko. Malamai cikin sahabbai suna yin sa, musamman a abin da basu samu wani zance tsayayye daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai su iya kokarin su. Har ma ake ganin kamar wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da yake cewa Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi ddin, addu'a da yawa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ya Allah, ka sanashe shi fassara kuma ka bashi fiqhu a cikin addini, wato ka sanashe shi fassara abinda babu fassara shi kai tsaye sai ya shiga yatta. Daga baya a zamani na biyu da zamunna na baya-baya, sai aka samu bayyanar wato aqidu mabambanta, irin mu'tazila, irin shi'a rafida, irin yan qadariya, irin murji'awa da sauran da'ifa nawa'if na yan bid'a. To su ma sai suka dinga kokarin ganin sun gayyato wasu ayoyi wanda za su yi amfani da su wajen goyon bayan ra'ayin su na bid'a, sai suka dinga yin wannan tafsiri su ma wanda yake da mujarradur ra'ayi. To daga nan ne at-tafsiru bil ra'ayi ya kasu zuwa gida biyu. Akwai at-tafsiru bil ra'ayi al-mahmud, kuma at-tafsiru bil ra'ayi al-mazmum. Yin tafsiri da wato kokarin malami wanda yake abin yabawa, da kuma yin tafsiri wanda yake na molanka, wanda kawai mutum san zuci shi dinga fada. Dan haka shi at-tafsiru bil ra'ayi za a iya cewa shine wato tafsiri wanda bil ra'ayi al-mahmud shine tafsiri wanda wato ake Qur'ani ta hanyar amfani da ilmummuka mabambanta da suke da alaka da Alkur'ani, da shi kanshi Alkur'ani da hadisi da tauhidi da lugal arabiya da tarihi, sai mutum ya kai ga fassarar da shine ya fassara ta da kansa, ko da ta dace da fassarar wani amma dai ba nakaltowa yi ba, an samu tawafuq ne na khawatir. A irin wannan matsayin abinda malami ke shine zai zage kwanduwarsa wajen kokarin fahimtar nassan Alkur'ani da sanin ma'anarsa ta hanyar amfani da harshen Larabci da nassoshi da dalilai na shari'a. Wannan malamai suna ganin cewa irin wannan nau'in tafsiri ja'izi ne, babu wani matsala a kai shi, kuma suna da hujjojinsu kamar wancan hadisi na Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu ta'wil, da kuma irin fadin Allah walaqad yassarnal qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir, haƙiƙa mun sauwaka alqur'ani dan ambato, fa hal min muddakir, shin ba wanda zai tsaya ya dau izina ya koya din ya iya. Kaga ana kira mutane su amfani da basirar su wajen yin alqur'ani. Haka irin fadin Allah, afala yatadabbarun alqur'an am ala qulubin aqfaluhum, shin ba za su tsaya su yi tadabburi cikin alqur'ani ba, ko kuwa zakatan an sa musu kwado ne an kulle su, da irin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab cikin Sad. Lalle qur'ani wani lissafi ne da aka saukar da ayoyinsa, kuma aka sa shi mai albarka don mutane su tsaya su yi la'akari da ayoyinsa, kuma don masu hankali su wa'azantu. duk wannan kaga kira ne zuwa ga amfani da ilimi da hankali da basira wajen fahimtar alqur'ani. Sannan da abin da ya faru kuma lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda, ya tura da alkali Shuraihun al-Qadi rahmatullahi alayhi, ya tura shi aikin alkalanci a kasar Kufa, sai ya ce masa undur ma tabayyana laka fi kitabillahi, ka tsaya kai bincike da kanka cikin littafin Allah, fala tas'al anhu ahada, karka tambayi kowa, kai ka duba da kanka, wa ma lam yatabayyana laka fi kitabillahi fattabi' sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abinda ba gani ba a Qur'ani to neme shi a sunna, wa ma lam yatabayyana laka fihi sunnatun fajtahid ra'ayak, abinda baka samu a Qur'ani da sunna ba to yi ya kokarin ka, kaga yana da damar kenan ya ijtihadin sa. Hakanan kuma an yi hujja da irin yadda sahabbai a aikace suka samu sabani game da fassarar wasu ayoyi wanda ba su da nassi karara a kan shi, saboda at-tafsir bil ra'ayil mahmud ja'iz, kuma ana iya samun ma wato tafsirin mutum ya zo ya faɗi wata magana ta sabawa abinda aka saba ji, kuma a haka za a karba, ko kuma a haka ba za dai a ce yayi kuskure ko aibata shi kai tsaye ba sai an yi bincike mai tsanani. Kamar wancan malamin da muka faɗa al-Imam Shankiti rahmatullahi alayhi ya da irin wannan ra'ayin wanda za ga shi ya kaɗaita da su, haka shi kan shi Ibn Kathir, haka shi kan shi Qurtubi, haka ko nan kurkusa Malam Bakar Gumi Allah ya gafarta musu gaba daya. Abin da zan iya tunawa misali kamar fara Allah walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wama kunna 'anil khalqi ghafilin, sai sautu mu'minun, abin da aka sani a cikin tafsiran da shine cewa sab'a samawat, hakika mu ambaci sammai ma halitta sammai bakwai, tara'ik da aka ce musu ko dai zama li'annaha turqul mala'ika, hanyar da mala'iku suke bi, ko kuma li'annaha ta tsaraku ba'dha fawqa ba'd, saboda wata na saman wata, wata na saman wata, kamar yadda Khazin ya faɗa da al-Baghawi. Amma Sheikh Abubakar Gumi Allah ya gafarta mai yace a shi yana ganin walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ik, ana magana ne akan hanyoyin da dan adam ke amfani da su wajen rayuwarsa, su ido da hanci da baki da kunne da al'aura da zuciya, yace wannan sune sab'a tara'ik. Kaga wannan ijtihadin sa ne, ko da ya zama kuskure ko kuma ya saba malaman da suka gabace shi, ba za a yi watsi da shi kai tsaye ba, za a iya isti'nasi cewa wani malami shi kuma ga abin da ya faɗa. To wannan shine at-tafsiru bil ra'ay al mahmud. Akwai da tattafai waɗanda ake dogara da su a wannan babu, za ka ga wannan a aikace in practical terms galibin masu tafsiri a ƙasa Hausa irin wannan suke, wato mutum ya yi karatun arabiya, ya yi karatun zaure, wani ma ya yi jami'a, lokacin azumi ya yi an turo shi tafsiri ko ya tura kansa idan ya je kawai aramabin da zama shi baki ne kawai, yana daddatsa bakin gwargwadon larabcin da ya yi aramai ta jefa mishi ayoyi, shi kuma yana jefa mutane fassara. Galibi irin wannan aiki inda ake samun kuskure shine maimakon a tsayu akan fassara ayoyin kawai, to wani zai iya saka wasu ra'ayoyinsa ko wasu saƙonninsa ko na iyayen gidansa ko na tafarkin siyasarsa, har ya karkatar da tafsirin Qur'ani ya zama kamar wani majalisin campaign. Wani kuma matar shi ma ta ba shi haushi idan ya zo sai an gane, inda ya zo wata aya kan mata to sai ya yi ta faɗa, ya yi ta faɗa, wani in ba a bi albashi ma sai an gane daga maganganun da yake. Kaga wannan duk bai dace da majalisin tafsirin alqur'ani ba, ya kamata mutum ya gane saƙon Allah yake isarwa, to ya tsaya iya abinda Allah yake faradin. Kuma hadarin shi ne dai da kake raina maganar da kake, masu sauraron ka su ba suna ganin kai madogara ne, wani daga nan ba yi da wani hanyar sanin ma'ana alqur'ani nan sai wannan, kai kuma ka zo ka faɗa mai abinda ba haka Allah yake cewa ba, kaga kai misleading ɗinsa. To ko musamman a wannan zamanin da in iya masu sauraron ka iya na masallacin ku ne, a wannan zamanin da ake rikodin ake turawa nesa ake ganin shi live, baka san wanda zai gani a can nesa kawai ya ɗauka wato ya zai ci gaba da aiki ba, idan ba haka bane kaga kai da shi ka halaka, ka halakar da shi. To a wannan zamanin yana da kyau a taka tsantsan ya fana da sosai wajen abin da mutum zai faɗa. Daga cikin muhimman littattafai da ake amfani da sun tafsir bil ra'ayil mahmud akwai littafin fakhruddin razi mafatihul ghaib, na Imam Fakhruddin Razi, akwai kuma littafin Tafsirul Baydawi da yake cewa Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, akwai tafsirin Abu Hayyan Al-Andalusi wanda yake cewa Baharul Muhit, akwai tafsirin Al-Alusi Shahabuddin Al-Alusi Ruhul Ma'ani wanda muka ambata da wanda yake yawan magana akan kimiya. Sannan akwai a wannan zamanin akwai tafsirul Mannar na Rashid Rida. Rashid Rida wani malami ne da ya dinga yin tafsirai, yana yin tafsirai da yana nashara su a matsayin maqalat, daga baya aka hada shi da tafsiri a mujalladi wajen 14. Akwai kuma littafin Tafsirul Karimul Mannan na Abdurrahman ibn Nasir Asiri, akwai kuma littafin Mahasinut Ta'wil na Jamaluddin Al-Qasimi, waɗannan duka na wannan zamanin ne. To akwai kuma at-tafsir bil ra'il madhmum, shine ɗayan da muka ishara, shine mutum kawai ya dinga fassara alqur'ani da molanka da san zuciyarsa, tsaba san zuciyarsa, wannan mataki mataki ne. Akwai wanda ziryar san zuciya kawai yake, ma ka ji yayi daidai to sai dai ittifaqan kawai an gamu ne, ba wai dan ya shirye yin daidai din ba. Wannan shine tafsirin an kala kawai san zuciya ne tsaba rage shi, ko kuma mutumin da dama ba malami bane kawai, kamar da Malam Albani namu yake fada Allah gafarta ne, ce wai ko an yayyafin ruwan ilimi ya dan buge shi haka ya dan taya mai da dukki, mutum ne karatun shi bai kai karantar da Qur'ani ba ko tafsirinsa, amma watakila ya shiga cikin wata kungiya ko ya dade ana harkar ilimi da shi, ko yana tsoron kada a kwace mai masallaci shi ma kawai ke mai tafsiri. Wani za ga an fi samun irinsu a inda ake samun kuɗaɗe, inda tafsirin da an san yayin Allah samu duniya, ko irin tafsirin nan da mata suke yanzu, za ga mata masu na mata masu tafsiri da yawa ga sunan gari gari, ta ma sai ya dace ko malama tana tafsiri, ko wani mutumin da za ga shi irin matasa ɗin nan wanda sun kosa zama malamai, duk ana iya samun irin wannan gangancin, sai boye ta barankadama a cikin ayoyin Allah, yana faɗan abin da ya ga dama, yana fassara abubuwa ba daidai ba, yana shige da fice. Wanda ma ya yi ƙoƙari shi ne wani irin da sauraron na wasu malamai, ya kulla kanshi a ɗaka ya saurari Malam Jafar ko Malam Albani ko Dr. Sani ko Dr. Bashir Umar Ali, in ya saurara ya riƙe abin da zai riƙe shi kuma ya zo ya zama aku kenan, wannan mai karatun aku ya saurari da kalarar yake faɗa duk abin da ya ji shi zai faɗa, ko kuma yin tunda abin ya ƙara sauƙi ya dinga duba abin nan Google, ya duba Google, ya duba AI, ya amfani da applications, shi kenan sai ya fito kawai shi ma ya kama tafsiri. To shi ilimi ba a yi mishi taka hayi, duk abu in ka san shi kawai ka san shi, in baka san shi ba babu yadda za a yi zama ka san shi. Idan ka yi ma mutanen anguwanku ko 'yan mata da zara anguwanku wayau, to sauran mutane ba za ka musu, in duka mutane wayau mala'iku sun sani. Sannan kuma in dai ana taskacewa yana yaduwa, to mutane da suke nesa wanda baka zata ba za su ji kuma za su mahukunci. Sannan mala'iku kuma sannan suna rubuta sunanka cikin littafin wanda suke at-taqawlu 'ala Allahi bi ghairi ilmin, wanda Ibn Qayyim yana cewa a jerin zunubai babu zunubi mai girman shi, babu zunubi kamar da ke mishi a cikin fasara fara qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wabla wal izni wadin ihsana ba wannan ba qul la ajidu inna ma harrama rabbi al fawaisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, wannan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu yace wannan an jera su ne gurgurdan munin zunubi, gurgurdan munin zunubi aka jera su daga na ƙasa har zuwa nasu, zaga na kan sama shine wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, kaga an fara da harama rabbi al fawahisha ma bahara min maha abinda yake ma batsara da abinda yake boye wal isma da zunubi wal baghya da ta'addanci bi ghairi haqqin zubar da dinin mutane, sannan wa an tushriku billahi sai kuma shirka, to shirka da ake ganin tana kai mutum wuta ya tabbata wuta, munin ta wajen zunubi ta bangaren muni kaga tana ma kasa da yiwa Allah ƙarya, shine wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, ka zo ka dinga faɗan abin da ba haka yake ba a cikin addinin Allah, wannan ya fi komai muni a cikin zunubai. Allah ka tsare mu daga shiga sharaba sharu. babu shakka hukuncin wannan haramun saboda dalile da yawa a cikin alqur'ani mai girma kan fana Allah wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin suratul isra'i to kuma ita wannan da muka ambata wa anta qul Allah ma la ta'lamu da kuma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji su da yawa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk ya faɗi magana a cikin alqur'ani ba da ilimi ba bai tabbatar da ya sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya jira gidan shi a wuta a wani wata riwaya aka ce a man qala fil qur'ani bi ra'ayi fa asaba wanda ya faɗi magana cikin qur'ani da sarransa ba da ilimi ba duk da haka sai ya dace yayin tanki sai kuma ya zama bai kuskure ba alama fi nafsin abu duk da haka faqad akhta yayi ne domin shi bai san kuskure bane ma ko daidai ba zai bambanta kuskure da daidai ba sannan zamu ga cewa sahabbai suna yawaita tsoratar da junansu akan haka suna nuna wa junansu wato tsanantawa akan kada mutum wato ya faɗa abin da bai sani ba kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu game da fassaran wa inaban wa abba wa zaitunan wa nakhla sayyidina Abubakar aka tambaye shi menene abba yace in na faɗa ban sani ba wata sama za ta tare ni wata ƙasa za ta ɓoye ni daga azaba Allah ban sani ba sayyidina Abubakar wanda yake mafi girman ilimi a cikin sahabbai ga baki ɗayan su haka nan wa faqiyatan wa abba ne afwan haka sayyidina Umar shi ma a rawaito wannan magana daga gare shi wa faqiyatan wa abba ta cikin suratul abasa ce cewa yace na san faqiha amma ban san me abbu ba yace na san faqiya sune wato waɗannan kayan marmari irin su mangoro ayaba lemu da makamantansu sai ya ƙara da cewa jama'a ku ji tsoron Allah ku daina faɗan abin da ba ku sani ba game da alqur'ani suna nan ire-iren waɗannan da yawa a kaman yanda wani mutum ya tambayi jundu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jundu Abdullahi game da wata aya sai ya ce mishi uharriju alayka in kunta musliman lama qumta anni aw qala dan anta zalitan yace dan Allah in dai kai musulmi ne kaga sake bayin da ni ya kake so ka sana halaka na ce maka ban sani ba ka matsa don Allah ka rabu da ni ka fitara ka taba tuna sai irin waɗannan suna nan da yawa a cikin maganganun sahabbai to haka a cikin maganganun tabi'ai kamar yadda aka tura daga sayyid dan musayyab Allah ya kara masa yarda cewa ya kasance duk tarin ilimin sa to baya bada fatawa game da alqur'ani sayyid dan musayyab da abin da aka tambaya game da alqur'ani sai ce ku je gun wani ba wanda yake wato mutakhassis ne a kai ba sai ce ku je gun wani ku tambaye shi haka nan sha'abi shi ma aka tambaye shi kan wata aya sai ce a ku je gun wani ku tambaye shi ni riwaya hadisi nake haka nan masruq yana cewa ittaqu tafsir fa inna ma huwa riwayatu anillah ku kiyayi tafsiri dan kuma kuna cewa ne kan wuta ya zo na yana cewa ne ni nan wakilin Allah ne kun ji abin da Allah ya ce tsakani da Allah ko ce man din garin nan zaka iya wakilta shi kaje ka faɗa abin da bai ce ba ka kwana lafiya ai ba zai yi ba kawai ka je gwamnati taro ka ce ni ne ciya manya wakilto ne kuma ya ce ayi kaza ranan a birnin ki ba za ka kwana a kulle wani sai din abin nan kan yiwa ya ma kana sai birnin ki wurin CIG ko wurin EFCC Allah ya kyauta so haka malaman da suka yi wannan abin nan al-Imam Tabari a cikin tafsirin sa shi ma da ya zo a muqaddima sa ya kawo zantuka da yawa waɗannan zantukan duk suna nan a wajen da ya kawo su bayan da ya gama kawo su yake cewa wa hadhihi al-akhbaru shahidatun lana ala sihhati ma qulna shafi na 99 min anna ma kana min ta'wili ayi al-qur'ani alladhi la yudraku ilmuhu illa bi nasbi bayani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw bi nasbihi ad-dilala alayhi فغير زائل لأحد الكيل فيه برأي yace daga nan za ka gane duk wani abu wanda a cikin alqur'ani ba zai yi a fahimta ba sai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko idan ya nuna ga yadda za a fassara to bai dace wani ya faɗa abin da ya ga dama da ra'ayinsa bal in qaidu fi zalika bi ra'yi wa in asaba al-haqq fi fa mukhdi'un duk wanda ya je ganganci ya faɗa ra'ayinsa a irin wannan yanayin ko koda ya faɗi daidai to yayi kuskure fi ma kana min fi'lihi biqilihi fihi bi ra'yi, wannan aikin da yayi na faɗan maganar da yake son zuciyarsa ba a sa shi ba, to yayi kuskure a daidai nan wajen da yayi daidai ba. Sannan daga ya kawo mana magana anan ta Ibn al-Qayyim wanda muka ishara ibo akan ta game da wurin ma harama rabbil fawaish ma zahara min hawa ma batan, da kuma sharhin da Ibn al-Qayyim ya mata wanda yana cikin littafin A'lamu al-Muwaqqi'in ko I'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin, shi ma cikin madalin daya. To ga kuma magana Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi da yake cewa bayan da ya kawo waɗannan asar din kala daban-daban a cikin muqaddimatut tafsir sai yake cewa هذه الآثار الصحيحة وما شاكلها أن أئمة السلف محمولة على تحريجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. ولأن ما ذكرنا سنزوني دن سنون يند سلف سكي وقد يم مجانا أتكن تفسيري إذا بس دليل مئة كم أبو. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. وندي مجانا دليل مئة دليل من حرش دن الشريعة ونن بعيد ليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. Sai isa kaga an ruwaito maganganu daga gare su suna tafsiri wala munafata babu cin karo da annahum takallamu fi ma alimu wa sakatu amma jahilu, shi magana ne game da abin da suka sani suka yi gumda bakin su akan abin da ba su sani ba. Wa hadha huwa alwajib ala kulli ahadin, yace wannan shine wajibi akan kowa da kowa ka faɗa abin da ka sani, abin da baka sani baka kane bakinka. إنه كما يجب السكوت أما لا يعلم له لا علم له به فكذلك يجب القول بما سئل عنه مما يعلمه. أبن دبك ثني با دولة كي شروع أبن دبك ثني كما دولة أنت بيك كبيرش. هكذا يساك كومنا مغانا إمام النووي ذكي تنكس كن التبيان في أداب حملة القرآن لنووي ينكي تشوى ويهرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها. يتي بايا حلسة mutum yayi tafsiri ba da ilimi ba, yayi magana kan Qur'ani ba da ilimi ba, haka nan kuma zai halasta mutum ya tsoma baki ana magana kan Qur'ani in ba shi baya daga cikin ma'abuta sanin Al-Qur'ani, irin gangantin da yanzu san kowa yana iya yin shi wanda Allah ya tsare shi ne, mutum a zo ana magana a cikin addini ya sa baki, shi ba malami ba, shi ba ɗalibi ba, shi ba mai sauraron malamai ba, kawai wai shi ɗan boko ne ko ɗan duniya ne ko ɗan social media ko influencer kuma mai ake ce mishi kawai tunda shi ma wai yanzu yana da baki ko ya iya turanci ko yana ganin yana da kwakwalwa ko yana da mabiya kawai shi ma zai tsoma baki a cikin harkar addini. To wannan ba karamin ganganci bane, ganganci ne mai girma sosai yadda mutane suke tsammani. Kuma abin da ya kawo wannan gangancin shine wato yadda aka saki linzamin ilimi ya zama abu ne wato gayi nan kamar yadda ake kallon rake kwararo kwararo ana kallonsa, wannan shi yasa har kowa ma ya ga wallansa. Kamar yadda wani cikin magabata yake cewa da wannan ilimi yana da daraja sanda yake cikin kirazan mazaje tunda aka wuta shi a littafi shigen darajar shi ta kai da dole sai ka tsaya gaban malami ya koya maka, yanzu ko sai ka littafi ka karanta da kanka baka bukata sai ka je gun malami tunda ya zama abu da in yayi yawa a gari kowa ya same access to it sai ga bai da daraja. Allah ya tsare to wannan kenan. Har ila yau mun ambaci cewa ana iya tafsiri da abin da ya tabbata na wato abin da ke cikin harshen larabci, ilimin harshen larabci yana taimakawa sosai wajen tafsiri, shi yasa an tabbata bayan ma Ibn Abbas ne aka ce menene abin da zai sa mutum ya kware a tafsiri sai ya iya larabci, yana daga cikin hadari kware da gaske a yanzu za ka ga mutum yana shiga harkar Al-Qur'ani ko bai iya larabci ba, wani ma ya haddace shi, wani ma ya rubuta shi, wani kuma yana yin ma tafsirin amma bai iya larabci ba. To da ka duk waɗannan sarwaɗin da muka ambata zai iya cin moriyarsu, sannan aka zo aka ƙara zuwa kuma aka sake samun wani sauƙi shi ne sai mutum ma ya ɗauko tafsirin Abubakar Gumi ko tafsirin Audubul Bayan na Dr. Sani kawai ya dinga karantawa da Hausa ke dawo shi ma ya zo ya dinga yin yadda ya nakalto a can. Wancan waɗannan littattafan ba na masu karantawa ba ne, na wanda zai karanta ne don kansa kawai ba wai don ya zo ya koya wasu ba, in kana so koya wasu dole sai ka tsaya ka koyi na larabcin su sai Allah ya kyauta. To wannan kenan. Sai a abu na ƙarshe game da wannan gaba shine wasu daga cikin littattafan tafsir wanda suke dauke da ar-ra'yul mazmum wanda akwai ra'ayoyi marasa inganci a cikin su, daga gaske akwai tafsirin ibnu abdu zabar al-mu'tazili wan ana ta mish tanbihul qur'an an al-mata'il daga ci akwai tafsirin kashaf kashaf wannan zamakshari musamman abin da ke da alaka da aqida to wannan aqida musamman akan sifat na Allah madaukakin sarki to kashaf ya fada sannan akwai tafsirin majmu'ul bayan na abu ali al-tabrasi irin tafsirin ne na sufai ko kuma haqaiqut tafsir na abu abdur dake dangantawa abu abdurrahman as-sulami ko kuma haiman az-zat ila dar al-ma'ad duka wadannan ba su da wani kima da za a tsaya a jingina da su to manhaji na biyu kenan at-tafsiru bir-ra'yi manhaji na uku shine at-tafsiru al-fiqhi gina tafsiri ta hanyar fiqh a cikin al-qur'ani dama dai mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi kuda alqur'ani ne dan ya zama ya gyara mutane addinin su da dabi'ar su da mu'amalar su don kuma su tsira a gaban Allah ayoyin alqur'ani sun kasu gida-gida ta fuskar me suke magana akai akwai wanda suke magana akan aqida akwai wanda suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a akwai wanda suke magana akan tarihi da kissa akwai wanda suke magana akan ladubba da mu'amala ko kuma da suke magana akan makoma a lahira wannan guda biyar suna cikin manyan abin da Qur'ani yake magana akai aqida abin da kudu ce a zuciyarka labaran tashin alkiyama sai kisoshin mutanen da sai hukunce-hukuncen fiqh na ibada da kuma mu'amala ta yau da kullum kasuwanci aure saki gado duk waɗannan mu'amala ne abinda duk inda ka sa mutane suna yin shi ko kuma abin da shafi ibada sallah azumi zakka aikin haji da ire-iren su kuma abin da shafi kissoshi akwai kissoshin annabawa kissoshin al'ummomin annabawa kissoshin wasu ɗaiɗaikun mutane ko wasu al'ummomi ga sanan baza-baza a cikin alqur'ani ko sannan kuma akwai abin da shafi la ilaha illallah akwai abin da shafi matsayin kalmar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu sai kuma abin da shafi labaran tashin alkiyama da tsoratawa game da tashin hankalin da ke cikin ta kaga muna da guda biyar kenan to a cikin ka cire wanda ya shafi fiqhun ibadoji din nan shi ne yake nufi a tafsirin fiqh wanda za a tsaya a yi ta magana akan abin da ya shafi ayoyin da suke magana akan ibadoji a dinga ɗauko hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanin malamai ana ainihin wato yin bayani akan su za mu ga cewa a cikin alqur'ani misali ai akwai magana akan abin da ya shafi gado ko abin da ya shafi takaba ko abin da ya shafi saki ko abin da ya shafi aure ko abin da ya shafi makamantan su to za ga sahabbai suna bibiyan waɗannan ire-iren ayoyi suna fitar da hukunce-hukunce game da su game da iddan mace da aka saka iddan mace mai ciki iddan mace kaza-kaza har aka samu sabani akan misali shin mace mai ciki me ya iddata ta sauke cikinta ko kuwa ta kirga kwanakinta saboda wani waje Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata arba'ata ashhurin wa ashara ko kaga wannan cikin suratul baqara kenan arba'ata ashhurin wa ashara shine takaba kwanaki wata hudu da kwana goma ko kuma sai auna ji Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna cikin suratul talaq mai ta addiki Allah da Allahu min amrihi yusra kaga anan kuma sai aka ce duk mace mai ciki to ajalinta shine ke ta haihu idan mace mijinta ya mutu tana da ciki to wanne za ta dauka ajalin haihuwa ko ajalin kwana wata hudu da kwana goma ko ku za ta dauki wanne ne yafi kusa ko wanne yafi nesa ko mun gani mace ce mijinta sai ya rasu sai kuma ga ta da ciki to yanzu idan ta shine sai ta haihu wata kila haihuwar nan ta zama kasa da wata hudu ko sama da wata hudu za ta iya zama haka ko kuwa za ta aje wannan ne kawai ta yi aiki da idan ta kaba kawai wata hudu ko ta haihu ko ba ta haihu ba ko kuwa ta lissafa wanne ne yafi kusa da ajalinta ta dauki na kusa ko ta dauki na nesa da akwai wannan malama a gaban wannan maganganun da malamai suka yi kala daban-daban to sai aka samu wato kamar sayyidina Ali ibn Abbas suka ce za ta yi idda ne bi ab'adil adalaini da ta dauki wanne ne yafi nisa in haihuwa ne yafi kusa da mutuwan ba ta amfani da haihuwa ba idan wata hudu da kwana goma ne yafi kusa da mutuwan ba ta amfani da shi ba za ta amfani da na can nesa ibnu sudi shi kuma da abu huraira da abu salama sallam abdurrahman suka ce a kawai haihuwa shine kawai iddata dan yau mijin ta ya rasu sai zama firgici da tashi hankali yasa ta yi bari ma to shikenan ta gama gida dan wata idan mijin ta ya rasu shikenan kuma sai da hali ko kuma dama a an siyo rago ma an shiga lissafi an san EDD tana haihuwa kawai shikenan wannan shine maganar waɗannan cikin sahabbai ibnu mas'ud da abu huraira da kuma abu salama cikin tabi'ai su ma suka ce su kuma suka hujja da ainihin hadisin subai'atul aslamiyya da haka ya fara ta aikace wannan misali kenan haka sun yi sabani akan wato gado na sulusi da aka fada cewa wani abawai likulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluthu cewa gadan iyaye shine kowa a bashi daya bisa shida idan mutum ya ba yaya idan mutum bai ba yaya ba fa sai ka ce za a bai wa uwa daya bisa uku sai ba ambaci na uba ba a wajen fali ummihi thuluthu kai ka ce saboda sai a Umar da Usman da Ibn Mas'ud da Zaid dan Thabit suka ce wato su suna ganin cewa za a ba uba abin da ya saurin gaba abin nan kai sulusi abin nan asiba suka ce almuradu bi sulus anan albaqi in kana ma'ahuma zawjun aw zawjatin suka ce su agun su saura za a sauran ne za a ba da sulusi idan akwai miji akwai mata ko miji saboda uwa da uba da namiji da macen su suna da gado ta bangare daban dama suna da gado to abin da ya saura sai a tsara musu haka da suka tazantuka ibnu abbas da mu'az dan jabal suka ce sulusin duka dukiya ne sulusin da za a ba uwar shin sulusul baqi ne ko sulusul mal mun gane malin saban wanda suka ce sulusul baqi bayan an ba kowa sai a sake daukan kuma ɗaya bisa uku na abu ne rage a tsara wa uwa wasu kuma suka ce tun daga farko za a cire ma uwa sulusun ta haka dai irin waɗannan suna nan da yawa a cikin tafsirin al-fiqhi tafsirin fiqh kuma za ka samu malamai suna fitar da istinbatat sosai misali yadda kamar tafsirin al-imam al-qurtubi wanda ya tafsirin ayoyin da suke suran da suke da magana akan hukunce-hukunce ba zai iya istighna'i daga qurtubi da ibnu al-arabi ba kuma ya bar ibnu al-arabi to ba zai iya barin qurtubi ba irin ka dauko suratul baqara suratul ali imran suratul nisa'i sughra ita ce suratul talaq suratul nisa'i kubra ita wannan da yake magana akan gado din ka dauko irin surorin da suke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen yau da kullun ire-iren waɗannan to irin suratul ahzab irin suratul nuri ba za ka iya wadatuwa daga maganganun da wannan malamai za su dinga yi a waɗannan wurare ba dole ka koma ka ga me suka ce da haka daga cikin muhimman littattafan da ya kamata a yi riko da su a wannan babi akwai ahkamul qur'an na abubakar al-jassas al-jassas malami ne ba hanafi Allah ya gafarta mai ana buga tafsirin a cikin mujalladi uku saboda idan mutum yana amfani da shi dole ne ya kula da me mazhabin da ba na malikiya ba ne don wani abun lura shi ne idan mutum yana tafsiri a wani gari ko wata ƙasa ko wani waje ya kamata ya ba da muhimmanci akan mazhabin mutanen wannan garin na fiqh nan misali yankin mu an fi sanin malikiya da yake ya kamata a ba da muhimmanci in ma za a yi tarjihi in dai ba wani abu ne wanda hadisi ya zo ƙarar ya saba mazhabin to ba daidai ba ne ka yi tarjihi wani mazhabi daban kamar malikiya ba daidai ba ne malaman ƙasar Saudi Arabia sun daɗe suna ma ɗaliban jami'ar Islamiyya irin wannan nasiha cewa idan ku koma ƙasashenku ku dinga karantar da mutane mazhabin da ya shahara a ƙasashen saboda guje ma yawan saɓani wanda ba yi da wani alkhairi a cikinsa wanda kawai ta da fitina ne ta da zaune tsaye Allah ya tsare sannan akwai a ila a mazhabin malikiya a kodannan guda biyun da muka yi ta ambata shine tafsirul qur'anil أحكام القرآن لا أبو بكر ابن العربي مجلد هدو أكوي الجامع لأحكام القرآن لا أبو عبد الله القرني من مجلدين قد أقوما ونواء قد أشاني سنة أكوي تفسير بيحكي وانا أكا تتر مغنغنش أما لا منشا فيها كيان تفسير بيحكي وانا وانا ما لم يتترى أكوكما الإكليب في استنباط التنزيل نال إمام السيوتيشما أما لا منشا فيها كيان sai kuma ga kuma a malamin Hanabila akwai Zadul Masir fi ilmi tafsir na Ibn Jawzi wannan tafsirin ba fiqh kadai ba yana daga cikin tafsirin da suke maka maka in kana takaita bayani kana so ka san mazhabudi ne suka ce domin dama dan sa ne ya roke shi cewa tafsire sun yawa ya bashi samari mana abin da zai dinga amfani da shi sai mutane wannan tafsirin suna Zadul Masir ana buga shi mujalladi 5 ana buga shi mujalladi 7 wannan yana da sauki kwarai wajen mu'amala ta fiqh amma na mazhabin Hanabila ne akwai kuma wato littafan da suke taimakawa wajen haka wadanda na zamani ne su an gina su akan fiqhul muqaran irin Nailul Maran Nailul Marani fi tafsir ayati al-ahkam na Tariq Hassan Khan akwai kuma tafsir ayati al-ahkam na ainihin wato malamin wani malami mutumin kasa mutumin Azhar da ire-iren su to wannan shine manhajin tafsiri na uku tafsirul at-tafsirul fiqhi shi ana amfani da shi ne duk sanda ka zo batu akan ayoyi da suke da hukunce-hukuncen fiqhi tsarki sallah azumi zakka aikin haji umara gado ciniki aure kuli'i zihari duk sanda ka zo ire-iren wannan hukunci wadannan ayoyin sai ka koma littafin da suke bada muhimmanci wajen bayani akan fiqhu da ke cikin alqur'ani mai girma sai ka samu fa'idoji insha Allah manhaji na hudu shine a tafsir al-ilmi tafsiri na kimiyya tafsiri al-ilmi ana yana nufin scientific farko yana da kyau mu sani cewa qur'ani ba littafin kimiyya bane littafin shari'a ne na neman yarda Allah amma Allah madaukakin sarki ya sassanya wasu bayanai nan da can waɗanda suke zama miftah ga mai neman sanin ilimin kimiyya musamman kimiyyar sararin samaniya kimiyyar ƙarƙashin ƙasa kimiyyar noma kimiyyar tattalin arziki kimiyyar halitta kamar abin da suke cewa embryology wato abin da ya shafi girman halitta a cikin ciki da ire-iren su waɗannan da abin da ya shafi kimiyyar gadon abin nan wato abin da yake ce ma genetics gadon ƙwayoyin halitta to suna nan da yawa waɗannan a cikin alƙur'ani kuma hatta kafirai sun shaida wannan kafiran wannan zamanin sun shaida wasu Allah ya musu gam da katar garin bincike ma sun tuba sun musulunta wasu kuma suna nan dai akan bata din amma sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne abin da suka karanta to irin wannan tafsirin da ga musamman yan boko suna san shi wanda suke da background a ilimin kimiyya suna san su cewa a sashi qur'ani ma nasu ka san adan yana da wannan duk in ya ga wato irin zubin shi sai nan da nan sai ya kamar da ake cewa al-atyaru atyuru ala ashkaliha taqaw tsuntsaye suna raba junan su ne gwargwadon kalar jikin su kowa yana saurin sabo al-arwahu junudun mujannada da abin da ya dace da abin da yake akai to idan mutum yana tafsiri irin wannan na farko ya zama yana da masaniya akan abin tukun yana da background shi ma akan waɗannan ilmomin kuma wannan yana taimakawa wajen kai shari'a ga waɗanda suke ganin su isassu ne a ilimin duniya dan suka gane ashe Qur'ani ya dade da yin wannan bayanin da suke takama sun san shi to nan nan za ka ga jikin su yayi sanyi sai su bi gaskiya saboda haka idan mutum yana yin tafsiri a birane ko a matattaran ƴan boko yana da kyau ya dinga sassaƙa irin waɗannan bayanan suna taimakawa wajen sauƙaƙa wato dawo da hankulansu kamar a ce kai malami ne a university ko a polytechnic ko a wata makarantar secondary kuma kana yi ma ɗalibai tafsiri ko abokan aikinka ko an tura ka tafsiri birni irin Kaduna Abuja nan ma birni ke ba kaga birnin ƴan boko ne ko to irin su nan to in kaje kawai kai ta ja musu hadisai kawai duk inda ka samu wani muhalli da ke magana akan wani abu da ya shafi halitta to sai ka tsaya sai kai bayani ka karanta ya ayyuhan nasu in kuntum kayyibi mal ba'ti fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin nubayyin lakum wa nakiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin mukhtar karshe sai ka ja numfashi tukunna ka fara baje musu bayani sai ga duk suna gida kai ka makadan garu bas dauka cewa su Qur'ani akwai wannan karatun yawa Qur'ani dai yayi bayani DNA ne abin nan ne features development din ne wane ne duka sai ka tsatsakuro daga malaman da suka yi wannan bayanin saboda Qur'ani yayi amfani da wannan abin ne dama don yin bayani ga mutanen da suke ganin sa da hankali ba su da wani ilimi sai hankalin haka ake magana akan sararin samaniya haka ake magana akan noma da kiwo haka magana akan tattalin arziki haka magana akan tsaro da tsarin siyasa duk Qur'ani yayi magana akan su don aka bo irin wannan wuraren da suke magana akan zubar ruwan sama da suke magana akan gudanar rana da wata da suke magana akan taurari da yula da suke magana akan dan adam da jijiyawa halittarsa abinda ke magana akan koguna da duwatsu da abinda ke kasa da irin waɗannan ilmomin da duk Qur'ani yayi magana akan su to sai a tsaya sai a fayyace su musamman kuma saboda a yanzu ci gaban ilimin zamani ya kai ga gano wasu abubuwa waɗanda da in an ce Qur'ani ya faɗi sai mutane su dinga ganin kai ya za a ce Qur'ani ya faɗa amma da zamani ya zo da su ƙarara sai aka ga shi haka abinda Qur'ani ya faɗa tun wannan shekarun ashe daidai da kuma musulmi shi da ya yarda amma wanda yake mulhidi shi ba zai yarda ba sai da ya gana shi ya zo ya ainihin dace da wannan akwai kissa da ake bayarwa ta wani mutumin ƙasar Faransa wanda yayi wani bincike mai zurfi akan abin da ake cewa Egyptology wato ilmomin tsohuwar abin nan civilization na Egypt ai kai ga bincike akan Fir'auna da gawarsa wannan Fir'auna Ramses ya kai kan bincike game da Qur'ani al-yawma najika bimadalika latakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi ayat talagatin har ƙarshe aka hada yarjejeniya aka zo daga ƙasar Faransa aka dauki aka nemi ƙasar Masar ta bada aran gawawakin fara'ina da suke wajen aka tafi da su wata cibiyar bincike a ƙasar Faransa aka je sai da aka yi wajen watanni 18 kamar shekara ɗaya da rabi babu aikin da ake a laboratory sai wannan binciken domin gano wacce ce gawa asalin Fir'auna din da ƙarshe ya yi amfani da waɗannan ayoyin da ire-iren su wajen tantance cewa gawar Fir'auna inda Fir'auna ba guda ɗaya ba ne a cikin gawawakin amma wacce ce wanda mutumin da ya zama da Annabi Musa wannan da shekin da aka yi ba labari a Qur'ani to sai ya gano cewa ga gawar da gaskiya abin da ya gano a jikinta ƙashinta akwai karaya a jikin wuya karaya igiyar ruwa sannan kuma a jikinta akwai dallakin gishirin teku wanda ke cewa wannan gawa ta sha ruwan teku da abubuwan da ya gano to sai ga okay ga shi Qur'ani ya ambaci wannan historic event din cewa ai wannan gawar za ta wanzu al-yawmal ladikal libadanik da abin da ake fasara kawai ai an bar wa banu isra'ila gawa akan dandamali akan gaba sun zo sun ganta shine nuna jika bai badani a ce abin ya wuce haka shine Allah zai wanzar da shi har karshen duniya ya takuna liman khalfaka aya dan ya zama abin lura ga na bayanka sai zama shi wannan mutumin tsaye daga cikin wanda suka zo khalfaka din kuma suka yi lura suka ta amfanin lura aka haka yi musulunta aka haka yi rubuce-rubuce shine Quran Bible and modern science an fassara shi zuwa harsuna daban-daban inda yake tabbatar da duk inda kimiyya ta yi magana wani abu ya tarra cewa Qur'ani ya goyi bayan abin ba su sabani ba duk inda Bible ya magana wani abu sai ga yana cin karo da abin da ke cikin kimiyya yana nan rubutu ne haka a sananne akwai shi na Larabci akwai na English akwai na French da sauransu malamin mu Malal Albani dare Allah gafarta mai ya taba mana wata lecture musamman akan wannan karatu na wannan bature to suna nan da yawa irin waɗannan binciken da ake yi a zamanance da suka shafi kimiyya da suka shafi wato ci gaban zamani da suka shafi kimiyyar sadarwa kimiyyar lantarki kimiyyar gandun dabbobi da ire-irensu wannan yana buƙatar dai farko tukunna mutum ya zama ya san abin da yake a cikin wannan. To malamai sun yi sabani, akwai malaman da suke goyon bayan irin wannan tafsirin, ko kuma da suke ganin sam wannan wasa da Qur'ani, wannan mai da Qur'ani ya zama wani tafin kimiyya. Waɗanda suka goyi baya suka ce a so da shi ai Allah madauki sarki da kawo ayoyin ya kawo su ne don su zama dalili akan ɗayantaka Allah, akan buwayarsa, akan cewa shine mahalicci, shine mai kudura, da haka ya ambaci sammai da ƙasa, ya ambaci jujiyawar dare da rana, ya ambaci wato haske da duhu, ya ambaci wata da taurari da sauransu. Sannan kuma ya za ku ce kada a tsaya a yi dabdala a kansu a fahimci yaya suke. Sannan kuma gashi Allah ya yi kira kai tsaye, afalan yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah ya kira mutane cikin suratul Qaf, yace so su duba mana ga sama nan a saman su yadda muka mata kulliya, yadda muka ainihin tsatsara ta, muka gina ta, kuma yadda babu kuli ko kwaya da tare da ita. Kaga Allah yana kwadaitar da mu zuwa ga tsayawa a lura da abinda ayat take faɗa. To da haka su a gurin su wannan abu ne mai kyau za a iya yi. Wasu kuma suka ce a tabbatar da cewa Qur'ani ga gargatsin zai iya tabbata ba sai an shiga wannan babu. Tunda tun kafin babun za ilimin zamani ya zo na nasara an san haka, Qur'ani ya gajiyar da kowa tun kafin a kawo wannan abin nan. Suka ce kuma wannan kiran da ake yi zuwa ga irin wannan yana shagaltar da mutane daga asalin saƙon Qur'ani na shari'a zuwa ga tattaunawa akan kimiyya da fasaha, kamar yadda ya faru da Alusi, ha amanta da asalin tafsirin. Suka ce kuma ana samun kurakurai da takallufi a cikin irin wannan. Suka ce wato mai yin wannan yana wuce maka idan rawan lokaci, wani lokaci kuma ya biye maturawa ya ga cewa sai ya gamsar da su akan abin da suka faɗa, ko da ba haka bane a cikin Alkur'ani ba. Sai dai maganganu da suka yi mabambanta. A taƙaice dai babu laifi a yi irin wannan tafsirin ba tare da ya zama shine asalin umda ba a cikin harkar tafsiri. Ana dogara da tafsirin Fakhrur Razi a wannan babu, da kuma Al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an na Tantawi, da kuma littafin Kashful Asrar an-Nurari al-Qur'aniyya na Muhammad Amal al-Iskandari, da kuma Al-Qur'an Yanbu'ul Ulum wal Irfan na Ali Fikri, da kuma littafin Al-Ijaz al-Ilmi fi al-Qur'an al-Karim na Zaghlul al-Najjar, da kuma Ilmul Ajinna fi Dawi'il Qur'an was Sunnah. Ilmul Ajinna wato shine wannan da muka fada, shine al-Ajinna genetics, waye halitta dan Adam. Sannan kuma akwai bincike da yawa na zamani, musamman ga wanda yake karanta turancin Ingilishi, ya samu bincike iri daban-daban, articles da journal da conferences da aka yi ta yi. Akwai ma wato ƙungiya ta duniya ta Jam'iyyatul Ijaz al-Qur'an, wato wata wani society wanda yake bincike akan wannan, suna yin conference a duk duniya a ƙasashe mabambanta, suna karɓan bayanai, suna gabatar da takardu daga masana akan wannan fannin. Da wannan shine at-tafsirul ilmi. Idan kana tafsiri in ka zo kai babu laifi ka dan taba gurgurdan abin da ya saba ko gurgurdan irin mutane. Akwai kuma at-tafsirul lughawi. Kasancewa Qur'ani balaraban littafi, kamar yadda Allah ya faɗa, kamar yadda kuma a waƙi inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kaman nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wannan duka abu ne sananne ga kowa. To dan haka kaga ba zai yi kuma a ce za a dinga fassara Al-Qur'ani, kuma ba za a kula da harshen da ya kawo Qur'anin ba. Za a kula da shi, a kuma ba shi muhimmanci a san sama da ƙasan sa. Shi yasa wajibi ne ga malamin tafsiri ya zama tun farko yana da ilmam da ulumul lugha, musamman da suke da alaƙa da Al-Qur'ani, nahwu, sarfu, balaga, aƙalla waɗannan guda uku. In ya ƙara da adab to babu laifi, amma dai zama ya san su gwargwadon buƙata, abinda zai taimaka mishi wajen iya shiga da fita. Kamar yadda Shatibi yake cewa inna al-Qur'ana nazala bi lisanil arab ala al-jumla fa talabu fahmihi innama yakunu min hadha at-tariq khassa. Qur'ani ya sauka da harshen Larabci ne, saboda haka duk wanda yake nema ya fahimce shi wajibi ne wato ya shiga ta wannan kofa ta Larabci. Da haka za ka ga masana Larabcin farko, malaman nahwu na farko a cikin tarihi mafi yawansu za ka ga masana Qur'ani. makaranta alqurani da sune malaman nahwu duk waɗannan su su dinnan abul aswad ad-duali su kisa'i su sibawayhi su abu amr ibn al-ala su ire-iren su waɗannan mutanen kufa da basara dinnan za ga makaranta alqurani ne sai kuma suka bada muhimmanci wajen sanin ka'idoji da surorin larabci don su taimaka wa ilimin alqurani dan ya tabbata so yanzu ne aka wayi gari zaka ga ƴan larabci ba ruwan su da alqurani ƴan qurani ba ruwan su da larabci kowa ya rike rabi ya bar rabi kuma sai a ta samu wato abin nan karo da juna wannan kuskure ya kamata a rike duka biyu masanin qurani ya koyi larabci ya san larabci masanin larabci ya fara shi ma daga qurani ba daidai bane wannan yadda ake din wannan ya karanta ne kai karanta maka aya shi saboda an rama ne ko kuma kamar larabci ko bai gane abin da dan yake nufi Allah ya kyauta tafsirul qur'ani bil at-tafsir al-lughawi ya dade shi ma ba sabon abu bane tun fadan Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayan sahabbai sun zo da su da tabi'ai da na bayan su atba'u tabi'ina musamman an samu wasu malamai cikin atba'u tabi'ina su yi musharaka a cikin harkar ainihin qur'ani ta fuskar harshe kamar yadda suke fa'ida muka ambata irin ɗaliban shi al-farra irin malamai irin su akhfash da makamantansu duk waɗannan masana ne a qur'ani ko masara ne a harshe na ainihin wato larabci kuma in aka zo tafsiri ana so wasu kalmomi ko wasu ta'abirat da suke da wanda fassara su da sanin ma'anarsu zai taimaka wajen gane mai qur'ani yake nufi to a ba su a bada muhimmanci wajen bayani a kansu akan ɗauko tafsirin harshe ne daga hadisi idan an samu fassara daga cikin hadisi kamar faɗin Allah wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata al-wasat ay al-adl al-adl kamar yadda yake cikin tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari kuma ana ɗaukowa daga harshen larabci daga lugatul arab idan aka karanta wani abu cikin alqur'ani sai ba a gane me yake nufi ba sai a koma a ga mai larabawa suke faɗa kamar rabbana fatah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina wani malami cikin malamai yake ba da labari cewa ibnu abbas yace bai san ma'anar wannan sura ta cikin fatir ba sai da ya ga wasu yara guda biyu suna rigima a gaban wata rijiya sai ɗayansu ya ce ana lari fatartuha sannan ya gane ma'anan wato fatirar samawati al'ar kuma haka bai san ma'anan alfatu cikin wannan faɗin Allah madaukakin sarki cikin araf da na karanta rabbana fatah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin yace sai da ya ji wani mawaki yana cewa ufatuka ya'ani uqabika rabbana ftah bainana Allah ka bude tsakanin mu Allah kai mana alƙalanci sannan ya gane wannan to kaga koma zuwa ga larabci kenan hakan a rawaito daga ibnu Abdullahi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa ya karanta fadin Allah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan da ya karanta wannan harajan bi nasdir ra'i wasu masu karanta shi da bikasirin ra'i harijan sai Umar ya ce abhuni rajulan min kinana a samu mini wani bakwareshi shi ne kinana da aka zo da shi amma bakwareshi ne na daji yana ciwon raƙuma sai ya ce har yake ce musu waliyakun mudladiyan ɗan ƙabilar mudlad nake su sai suka kawo mishi sai ya ce ya fata mal harja sai yace alharjatu zina ash-shajaratu takunu bayna al-ashjari allati la tasilu ilayha ra'iyatan wala wahshiyatan wala shay'un shi muka ce haraj muna nufin wata bishiya a can tsakankanin wani surkukin bishiyoyi wanda da dabba mai kiwo da dabba ta daji ba su iya zuwa inda take ta shiga cikin sankuru suna ji suna gani bakin cikin dabba mai kiwo ta ga wani ganye ta bata ba kan shi ba to shi yake cewa harajan dayyikan harajan yake to malan shi kenan qala umar sai umar yace kadhalika qalbul munafiqi la yasilu ilayhi shay'un min alkhayr to na fahimta shi ta zuciyar munafiki wato tana kan nesa wani alheri bai isa zuwa gare shi to ana gane shi da haka. Sannan ana amfani da waƙoƙin Larabawa, waƙoƙin jahiliya, waƙoƙin sirrin Islam da ire-iren su. Kamar yanzu misali fadan fi jidiha hablun min masad, aljid, aljidu shine wuya. To amma Larabawa ba sa cewa wuya kai tsaye, unuku suke cewa. Ta za ka gane wannan jidu wuya ake nufi, sai ka nemo wata waƙa ko wani baiti da yake fada kamar wajidun ka jidin ri'imi laysa bi fahishin idha hiya nasatuhu wala bi mu'attali ko mu'attali waqai hul kai haka. A lokacin da akai wata mashahuriyar muqabala tsakanin Ibn Abbas da ƴan kalakatu suna ce Ibn al-Azraq, Ibn Abbas ya kawo musu shawahidu iri daban-daban a cikin waƙoƙi da maganganun Larabawa wanda haka yake nuna zurfin iliminsa da karɓar addu'a da Annabi ya masa Allah ya karɓa. To ƙa'idojin tafsirin lugawi shine wajibi ne ya zama ya dace da ƙa'idar Qur'ani da ƙa'idar Larabci, sannan ai amfani da mafi shahara cikin kalmomin Larabawa ka amfani da shawaz, sannan a kula da kuma wato tafsirin Qur'ani ta hanyar kalmomi wanda a zamanin su haka ake cewa. Kar ka je ka fassara misali zuwa ja'at tayyaratu fa arsalu waridahu, a tayyara a zamanin da ake bayanin nan su ne kawai matafiya, tawagar matafiya. Yanzu ka ga darasin Islamiya da ƴan tayyara mota ke sai wata mota ta zo, ka ga wannan tasawur ne lugawi ba za ka amfani da shi a nan ba. Sannan dole ne a tsaya akan musalahat na Qur'ani kada a ɗauko su musalahat daban, sannan kuma wato a duba yaƙin yadda abin yake don ya dace. Da tafan da za ka yi samun irin waɗannan manhaj a cikinsu akwai mun faɗi akwai majazul Qur'an na Abu Ubaida, akwai tafsirul Bahr al-Muhit na Abu Ayyan al-Andalusiyyah malamin Nawawi, akwai Kashaf, akwai At-Tarikh wa Tafsir na Ibn Ashur da ire-iren su. Duk za ka samu a cikinsu suna yawaita magana akan luga. Wannan kamar da muka ambata a farko ya fi dacewa ne da tafsirin da ake ma ɗalibai. Idan ba ɗalibai ne waɗanda suke da gaske ɗaliban ilimi ba, to ba daidai ba ne ka cika musu kunnuwa irin waɗannan bayanan, sai dai wanda ya zo kawai afwan ɗan ɗaya biyu haka wanda za su ɗan yi isti'inati. Amma in ka cika musu ƙwaƙwalinsu da irin wannan bayanan babu shakka za ka zama cikin inna minkum munafirina, za su haɗe su ba ka waje, su ba ka kai ta tsira ba kai ka jiyo. Allah ya kyauta. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.